demokradiya a yau. Cikin shirin me sake fasalin Najeriya yake nufi ne? Abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Baya ga batun ƴan awarin Biafra, wani batu da ake yawan muhawara akai yanzu a Najeriya shine ta kiraye-kirayen garan bawul ga tsarin gwamnatin kasar. Ga shimfidar da Nasiru Adamu Lika ya hada mana.
The federal government is too big, too powerful relative to the federated states.
Gwamnatin tarayya tana da girman iko in aka katanta da jihohin da suka yi gamayyar hada kasar. Da aka kira ga igaran bawul ga Najeriya ta hanyar rage buwayar gwamnatin tarayyar kishin kasa ne. In ji tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wajen kaddamar da littafin da dan kabilar Ibo Chido Onuma ya rubuta mai takin dukkanmu ma ƴan Biafra dai. Atiku na ganin ya dace a bar jihohin su mallaki iko na tsara tattalin arzikin su da daukar matakai bisa bukatun su. Da hakan kuma zai ba wa makananan hukumomi ikon cin gashi. Kai masu wannan kira na nufi ba wa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunan su da kyale gwamnatin tsakiya da tsara manufofin tsaron kasa da lamuran diplomasiya. Tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Babangida ya mara baya musamman ma ga batun rage wa tarayya karfin iko.
Na bar office shekara yau 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan committee su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maidawa state.
In ka ɗebe rajin kafa kasar Biafra, manyan kabilar Ibo da kuma na kudu maso kudu sun fifi ta mallakar dukiyar ta yankin su da daukar musamman ma yankin arewa da cewa shazumami ne mai tantan mazar kwailar man fetur. Yankin Yarbawa dai bai taba koyi bukatar sa ta federaliya ta gaskiya ba, true federalism, inda jihohi za su ke raba iko da tarayya. Nan lawyer nan ne na Lagos Femi Falana ke cewa ba cinya ba kafar baya don masu maganar garin bawul din nan ba su ma damu da abin da ma'aikata ko talaka za su samu ba. Hanya ce da ƴan jari hujja za su ci gaba da bautar da jama'a. Da zarar wannan batu ya taso da tawon arewa irin su Justice Mamman Nasir na tuno arzikin dalar gyada ne.
Daga arewan ma aka tara kudin gyada da auduga da koko da kwakwa aka tara aka tono man. Saboda haka mu ƴan uwanmu ne ba mu gaba da kowa sai mun da ya nema dankan da dalilin da suke faɗa da gwamnati. Kila wani ya yi zalunci to bai so a tada magana.
Bincike na gano magoya bayan shugaba Buhari yana ɗaukar masu kiran garan bawul ɗin masu son rikita ƙasar ce don kawo ƙarshen yaƙi da barayin biro.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano me sake fasalin Najeriya da ake ta kiraye-kiraye a kai yake nufi ne?
Yanzu sukan faɗi wani abin yau da ya fi canza. Don haka ya sanya barka da sai dai kai kai hasashen mai suke nufi. Bari mu ɗauki abin yanki yanki. Idan yankin Yarabawa suka ce a sake fasalin Najeriya, sai suke yi a ce wato a bar Yarabawa su ci gashin kansu. Sannan kuma abin da ita na gwamnatin tarayya su ci gaba da riƙewa.
Kamar me?
Kamar misali, Yarabawa sun fi kowa yawa a gwamnatin tarayya, ma'aikatan gwamnatin tarayya. Sai suke su riƙe wannan yawa. Sannan kuma a ɗauki ƙarfin iko a bayyana ɓangaren Yarabawa. Sannan in aka tashi raba arzikin kuɗi a fi ba su kuɗi. In ka ɗauki ɓangaren ɗan Niger Delta sai suke an suka ce a canza fasalin Najeriya sai suke a bar musu arzikin rijiyoyin man fetur. In wani kuɗin man fetur a bar musu. Amma kuma a bar Najeriya a ƙasa ɗaya a ce ƙasa ɗaya ce duk inda suka je su ba baki ba ne. Don haka su ɗago kuɗin man fetur ɗin su su zo arewa su sayi dukkan kadarar da suke buƙata a daina cewa in mutum ya rufe a guri ba ko ne. Idan ka ɗauki ɓangaren Inyamurai, abin da suke nufi in suka ce a sake fasalin Najeriya a daidaita su da sauran mutane a kowane mataki na demokaradiyya. Kaga kenan ma'ana jihohi biyar ɗin da suke da su sun musu kaɗan yadda ko arewa maso yamma take da bakwai kuma a basu bakwai. Sannan yanda aka ninka su yawan mutane don haka aka ninka su ya kirki a majalisar ƙasa da suna so a fasa wannan a basu daidai. Sun kuma ƴan arewa da waɗansu su in suka ce haka a sake fasali watakila suna nufin tun da Yarabawa sun riƙe aikin gwamnati sun yamurai sun riƙe tattalin arziki su kuma a ban musu siyasa kullum idan su ne shugabanni a cikin su za a dinga fidda shugabanni. ga sauran da za su yadda ba.
Kamar waɗanda ba sa cikin gwamnati, kamar misali tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, kamar shi tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida, wace riba za su samu na wannan shawarar cewa a sake fasalin gwamnatin Najeriya?
A'a, shi kamar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku ai har yanzu yana son ya zama shugaban ƙasa. Saboda haka yana so a zo a yi wannan mutum don ya daɗa tabbatar da cewa Arewa ya kamata a bari shugabanci don shi zama shugaban ƙasa. Shi kuma zaman shugaban ƙasa Babangida da zai rasa alaƙa da wato maganar tattalin arziki ba, da kuma shi ma siyasar yaransa da ita so su shiga siyasa a tsara musu hanyar da su ne za su daka mukamin iko na sun shiga. Da shi da yanzu abin da suka nufi kenan.
Menene federaliya?
Yawwa, abin da ake nufi da federaliya ta tsanta shi ne a raba matakan iko na gwamnati ta yadda za ka ce da ikon gwamnatin tarayya, da ikon gwamnatin jirgi, da kuma inda za ki wato gamayya. Yanda shi ake yin na tsarin mulkin ya fani da yanzu. Amma sun zamana wato su waɗanda suka tsara mulkin sun zamana sun bai wa gwamnatin tarayya ƙarfin iko mai yawa. Alal misali, akwai wani abu da ake cewa makale shi ne fitojin a tsarin mulki. Bayan an gama tsarin mulkin aka zo aka wani ƙarin bayani kamar canji, to an ce akwai abubuwa da gwamnatin tarayya ne kaɗai take da ikon yin su. Ya ka lissafa abubuwa har 68. To wannan yana nufin in aka zo raba kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya yana fin yawa. To wannan yana kawo waɗanda suke jihohi, gwamnatocin jihohi, sai su je sun kuɗin da ike zuwa musu ya yi kaɗan a rage musu. To waɗanda suke magana ta hankali daga cikin masu cewa a canja tsari da ya ce suke a rage ƙarfin iko daga gwamnatin tarayya a dawo da jihohi. Kuma inda za su yadda su yi haka a kai a iya nan babu laifi idan yanzu misali ka ɗauko duk titunan da ƙasar ka ce duk ya kowace jiha titin da yake ƙasar ta tarihi kuɗin da gwamnatin tarayya take riƙe a nan titi da gyara ta bayar jihohi akwai hankali a ciki. Idan ka ce ba da hutu, ba da hutun nan yana cikin wannan takardun na gyara 66 abubuwa ne tsanta da kuma na 7 da na 8 da aka yi aka buɗaɗɗiya tsofa wanda kullum gwamnatin tarayya za ta iya ƙara wa kanta ƙarfi duk in aka rage wannan babu laifi. Ko kuma ka ce awo na eksikeli da kwanan awo ikon gwamnatin tarayya ne. To duk irin waɗannan in ka dawo da su jihohi ko ka ce 'yan sanda dole gwamnatin tarayya ne har ka wata jiha ce 'yan sanda. Duk wanda suka dawo da su sai ka rage kuɗin da gwamnatin tarayya suke da shi jihohi su samu watakila sai ka ɗauka ne abin nan. Amma malam Sahabu, abin da yake akwai a jamhuriya ta farko duk waɗannan abubuwan hakan suke da kowace fiya fiya arewa fiya yamma fiya gabas kowace tana da tsarin mulkinta, tana da majalisarta ta dokoki da ta gwamnati, tana da development plan ɗinta, tana da 'yan sandanta, tana da abin nan ɗinta tana da kotunanta, tana da komai nata. Amma suka ci zama lafiya sun yi takardar da su riƙe da yan mutuncin. Shi ya sa sojoji suka dawo da mu wannan federaliya. Amma sun yi su yi ta yadda su kamata. Amma a haka a inda take yin da ya fi tsaya su duma tsarin mulki ta mai tsari. A hakan wanda za a ci gaba. Amma ba sa bi ina tabbatar maka da yawan su dama ka karanta tsarin mulki.
Masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yadda su za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Eli Kaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.